Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Godiya da yabo ya tabbata ga Allah mai iko mai girma, wadda ya sake bamu wata zarafi mu kasance cikin masu sauraro. Don haka a matso kusa da akwatin rediyo ya inda za a samu ginuwa a cikin shirin. Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Ishaya Bawa da Pastor Audu suna shirye domin su kawo mana gargadai da za su gina mana rayuwarmu. A yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Fatana da addu'a shi ne a ƙarshen shiri na yau za mu samu sakewa a rayuwa. Maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, farin cikinmu domin muna cikin waɗanda suke da rai. Zarafi ne za mu so Allah ya yi magana da mu, mu fahimce shi, mu kuma nufi Allah ya sa mu aikata shi. Za mu so mu yi magana a kan tashi ko kuma neman aure. Kafin mu fara, za mu so mu yi magana a cikin littafi mai tsarki ta wurin karatu ta cikin lissafin misalai, Sura 19. Zan so in karanta aya 14, Misalai 19, aya 14. Gida da dukiya gado ne daga wurin Ubanni, amma mata mai hankali daga wurin Ubangiji ce. Kafin ce kome, za mu so mu yi addu’a, Allah ka ba mu ikon gane maganarka, domin mu aikata shi ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu, amin. Kamar yadda mun riga mun ce, muna magana a kan tashi ko kuma neman aure. Za mu duba ababa guda biyu musamman, wanda sun kunshi ibada. Wanda yake ɗayantakan shi yakan sa aure ko kuma tashi ya yi kyau, ɗayantaka na ibada. Na biyu kuma za mu so mu yi magana a kan wane ne za mu zauna da shi kamar mai ba da shawara a cikin zaman aure. Yanda muka yi karatu cikin misalai Sura 19, aya 14. Zaɓen namiji ko kuma saurayi ko mata mai hankali musamman daga wurin Ubangiji ne. Babu wani basira, babu wani abin da za mu iya mu ce shi ke kawowa mutum ya samu mace wanda ta dace ko kuma namiji wanda ya dace ga yarinya. Zaɓe ne kurum sakamako ta wurin alheri daga wurin Ubangiji. Neman auren nan, mukan so waɗansu ababa wanda za a yi tunani a kai kafin ka nemi saurayi kamar yarinya ko kuma ka nemi budurwa kamar saurayi. Sau da yawa matasa, domin suna cikin kuruciya, sukan dubi waɗansu ababa kamar ba su da muhimmanci. Misali a nan, mukan so kafin a yi tunani ina son wace ko ina son wani, wani abu ne babba na farko da za a yi tunani. Na fari, muna so mu tuna kamar yanda karmar Allahn tana cewa, bari tunanin ibada na saurayi da yarinya ya zama guda ɗaya ne. Ba wannan yana wannan ibada daban, wannan yana can ba. Ba yakan haifar da zaman gida mai kyau. in kafin za a yi tunanin aure a duba ibada na da ita ko kuma ibadanta da nawa ɗaya ne? In dai wannan ansa daidai ne, mu je zuwa. Saɓanin ra’ayi na wajen addini yakan naƙasa aure da yawa, ai, daga duniya ne za ka sani cewa za a samu aljanna ko kuma za a samu wutan jahannama ko kuma kiyama. Daga duniya ne zaɓen yakan fara, in ana yin abu ya musai, ai, bai damu ba, ina ka nyinawa, ki ina ki nyinawa, irin waɗannan ne daga baya akan zo ana ɗaura fuska, domin daga fari ba a ma yi tunanin ibada ɗin ɗaya ba. Littafi mai tsarkin yana cewa, kada masu zunubi su haɗu da masu duhu, ibadanmu, ibadan nawa, ibadanki, bari ya tafi ɗaya, daga nan ne akan fara tunanin zama ɗaya guda. Idan muna da saɓani na addini, yakan haifar da waɗansu ƙafa na wanda tsatsaguwa yakan zo ya ginu har ya kai ga rushe aure. Wannan mataki na fari ɗin shi ne za a yi tunani, ibada ɗina da ita, ibadan tawa da wancan daidai ne. Idan wannan matakin ɗaya ne, mukan so a je daidai. Bayan ma, in ma ibada ɗin ɗaya ne, akan zo a duba, ibadanmu ɗaya ne, shin a cikin ibada ɗin wani abu kake da shi wanda ni na yarda da shi, wanda ita ta yarda da shi? Mukan zauna mu yi waƙa, mukan zauna mu karanta littafi gaba ɗaya, mukan duba menene ya haɗa mu tare. Bari mu duba abu na biyu shi ne, a cikin zaman tunanin neman aure, za mu so mu yi tunani, in mun yi aure, wane ne zai zamana wanda yakan ba da shawara? Wa zai ba ni shawara? Mai ba da shawaran nan akan yi tunani, shin tunanin mutumin nan da na Yesu Kristi ko kuma na Allah tunanin ɗaya ne? Zai iya kama baki? Yakan kaunace ni kamar yadda wanda ya haife ni yana kaunana? In wanda zai ba da shawaran nan an yi tunanin shi, domin cikin zaman aure akan samu ɗaci da saɓani, wane ne zai zama mai ba da shawara? Kafin a yi aure, a yi tunani ɗin nan. Yana iya zama ɗaya daga cikin dangin macen ne, ko dangin namijin ne, ko kuma limami, ko wani dattijo, ko wata mace wanda tana ƙaunan budurwan da saurayi, irin kauna wanda Allah ya yi nuna mana, shi ne zai zama mai bada shawara a cikin wannan gidan aure. Ba in damuwa ya tashi, wannan ya zai fallasa asiri nan, wannan ya zai fallasa can. Irin wannan yana haifar da aibu da yawa har ya samu gidan aure ana da damuwoyi da yawa. Biyu, saurayi su fitar da maganansu ko ina su kai ba. In za a samu saɓani na ra’ayi, bari su nema wane ne zai ba da shawara. Mai sauraro, a yi tunani a kan ababa guda biyu da muka faɗi cewa, ibada na da na wanda ina nema duk ɗaya ne. Bayan mun yi auren, wane ne zai dinga ba mu shawara? Kafin a yi tunanin tashi ɗin nan, wannan abu guda biyu za mu so mu yi tunanin shi. Ba bayan in an yi aure ne a yi tunani, ai, addini na da naki daban, kaza kaza da sauransu, ai, da baka gaya man ba kafin a yi. Tun kafin a zo a zama ɗaya, akan gyara wurin taurin tunani ɗayantaka. Zaman auren da tunani ɗaya ne, zuciya ɗaya ne, ibada ɗaya ne, mai ba da shawara ɗaya ne, shi ke kawo zaman aure mai kyau. Ubangiji ya sa mu dace, Ubangiji ya ba mu ganewa, Ubangiji ya sa mu zama ɗaya daga ciki, ɗayantaka ne yakan sa mu yi zaman aure. Allah ya taimake mu, bari mu yi addu’a. Allah ka ba matasanmu dingin masu sauraro tunanin ɗayantaka, domin mu yi zaman kauna ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Idan an fito kama a tashanmu ne, ana sauraron
Adventist World Radio. Don't go on.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Bari mu saurari dan uwa Gashon Kakui da wakarsa, bayan nan Pastor Ishaya Bawa zai biyo da fili na sujada.
Ko kaji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka, AWR
Adventist World Radio, Muliyar Bege, Donkowa.
Mai sauraro, barka da wannan lokaci. Za mu yi ma Allah godiya domin kasancewa tare da mu a kowane lokaci. Dan uwa ne mai suna Pastor Ishaya Bawa. Nasin karatunmu yana cikin farawa sura 6 aya 3. Ayar ta ce, Ubangiji ya ce, Ruhuna ba za ya rinka ja da mutum har abada ba. gama shi kuma nama ne, amma kwanakin ransa shekara 120 za su zama. Allah shi ma kalmansa albarka. Kan maganarmu a wannan sa'a shine kashedin da Allah yake yi ma duniya. Kashedi da Allah yake yi ma duniya. Mai addu'a, zo ka bishe mu da ruhunka mai tsarki a wannan sa'a ta sujada. Ka yarda mai sauraro ya amfana da abin da zai taimaki rayuwar shi, cikin sunan Yesu mai cetonmu, amen. Kashedi da Allah yake ma duniya. Menene kashedi? Don me ake bada kashedi? Wane ne ya cancanci a bashi kashedi? Yanda Allah yake bada kashedi, Ubangiji Allah ba za ya yi komai ba sai ya sanar da bayinsa annabawa. Allah ba azalimi bane, baya nufin kowa da halaka. Shi sa idan zunubi ya kasaita, in Allah zai dauki mataki na yin gyara akan zunubi, sai ya bada kashedi. Kamar yadda litafin na Amos sura 3 aya 7 ya fada, hakika Ubangiji ba zai komai ba sai ya gaya ma bayinsa annabawa. Me zai faru ma masu mugunta? Isha'a sura 2 aya 17 zuwa 22, ruwaita Yohana sura 6 aya 13 zuwa 17. Ababa da za su faru ma masu mugunta shine Ubangijin Allah ya riga ya yi kashedi a cikin littafin mai tsarki, ya ja hankalin kowa da kowa, da wanda yana da karatu, yana karantawa, da wanda yana ji. Duk mutumin da ya samu zarafi ya zauna, an karantar da shi, an masa wa'azi, an maka kwaisuwa, ka ji kashedin Allah, wannan ya rige naka. Ko ka yi amfani da shi ne, ko kuma ka ce ba za ka yi amfani da shi ba. Ga yanda Allah zai yi da masu tada zaune tsaye, ya sanya rana da mutum mai zunubi zai shiga hannunsa, ya sanya rana da lokaci da mugunta za ta kai ga ƙarshe. A kwanakin Nuhu, Allah ya ba su shekaru 120 su tuba, su kuma juyo ga Ubangiji Allah mahaliccinsu, amma sun kiji. Menene ya faru? Abinda ya faru, ruwan tufana ya sauka, ya kwashe su, ya share su, ya kashe su. Ubangiji ya ba Sodom da Gomora kashedi, zaman mai bi a wannan gurin kamar Lot ya zama alama na kashedi, domin rayuwar da ya yi da iyalansa ya zama kashedi ma mutanen nan, amma sun kiji. Yesu yana ce, ku tafi ku almajirta da dukkan mutane, a yi musu baftisma, cikin Matta sura 24 aya 14. To idan kai kana rayuwa baka damu da bi ba, wani yana ce wai a baftisma ma ai sai mutum ya ga dama ne, ai barawon nan ma da Yesu ya mishi alkawali, ina ne ya yi baftisman? Dan uwa, tambayan shi ne, barawon ya samu zarfi na kwaisuwa? Ya samu lokaci da zai rayuwa a church kamar yadda kai kana rayuwa? Don me za ka yaudari kanka da zuciyarka? Ka yarda ceto daga sama ya zo maka. Ceto daga sama cikin Yahaya sura 14 aya 3. Lokacin da Yesu ya zo duniya, kowanne mutum burinsa shine ya mika hannu a yi masa taimako a cikin bukata ko rashin lafiya ko rashin abinci. Lokaci bai kure ba, kai ma kana da iko ka mika hannu, Isa Almasihu zai cece ka, zai kuma tallafe ka. Kashedi da Allah yake ma duniya. Ya kamata ka dauki kuduri a cikin rayuwanka. Wani irin kuduri za ka dauka? Kudurin shine kashedin nan da yana rubuce cewa watan wata rana Yesu zai zo, ka shirya domin wannan rana. Kudurin da za ka dauka shine watan wata rana duniya za ta zama kufayi, za a dauki tsarkaka zuwa sama. Me kake yi da za iske ka a cikin ayari tare da Isa al-Masihu da malaiku da zaka hawo motan da direban shine Isa al-Masihu. Ka shedin nan yau da gobe kana ji, in ka ji zaka ce sai gobe zaka dauki mataki, gobe na wane ne, ranka wani irin abu ne? Ayar Allah ta ce turiri ne, abinda yakan bayyana dan kadan in an jima sai ya watse, hakan nan ne. Mutane da yawa sun dauki irin wannan kudurorin, suna cewa ai sai shekara mai zuwa ko sai bayan sati an wayi gari ba sa nan, ba su karbi Yesu ba, su kuma sun mutu a waje ko kuma sun mutu a cikin wannan damuwa. Duba irin tsayawa a bakin kofa, ina kwankwasawa idan kowane mutum ya ji murya ya bude kofa, sai in shiga wurinsa in ci tare da shi, shi kuma tare da ni. Mai albarka ne wanda ya ji muryan Isa al-Masihu. Muryan nan yana tafi da abu guda biyu ne. Abu na fari shine ka ji yana so ya ci tare da kai. Na biyu shine ka shede, kada ka ci gaba da toshe kofar zuciyarka. Muna karanta littafin tsarki, ana wa'azi, ana wakoki, ana bitoci, ana kwesoyi, amma har yau mai bi ga irin rayuwan ana tatatani. Ka shede da Allah yake yi ma duniya, kai kamar mai bi, yaya ne ka dauki kiran Ruhu Mai Tsarki? Ruhu Mai Tsarki yana gayyatan ka yau, ka zo gare shi, kai ka zo kurkusa, zai dauke ka, zai tanada ka, zai tsare ka, zai baka haske yanda kana so ka zama a rayuwa, zaka zama. Ka shedin nan bare ya zauna cikin zuciyarka, bayan ka ji ka gane ka dauki matakin gyara. In wannan ne burinka, za mu yi addu'a da kai. Ka bishe mu, ka ji mu, cikin sunan Yesu Mai Cetonmu, amen.
An ce zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai. To, idan fa kana son ka samu ci gaba da karuwa a rayuwarka, ya kamata ka yi la'akari da irin mutanen da kake tarayya da su. To, idan ko kai tarayya da mutane waɗanda halayensu ba na gari bane, ba za ka samu ci gaba a cikin rayuwarka ba. Maimakon ka samu ci gaba, za su jawo ka su kawo ka inda suke. Idan za ka yi harka da mutum, ko da abokantaka ne, ka tabbatar wannan mutumin zai kawo maka karuwa a cikin rayuwarka. Idan ko kai tarayya da mutum na gari, zai dinga karfafa ka domin irin kudurori da kake da su a rayuwarka ka samu cin nasara a kansu. Irin wannan mutum kuma bari ya kasance wanda yake darajin taka ne da kuma irin halayya na gari da kake da su. Idan kana tarayya da mutum na gari, zai kara maka kwarjini. Idan kana tarayya da mutum na gari, zai sa rayuwarka ta inganta. Duk mutumin da kai tarayya da shi wanda ya jawo ka ka fadi, wannan mutumin bai cancanci abokantakanka ba. Akwai wasu idan suka yi tarayya da kai, suna kawo maka karayar zuciya ne kawai, suna kuma ɗebe irin albarku da Allah ya baka. Ga irin waɗannan, ka guje su, ka rabu da su. Akwai labarin wani mutum mai ƙarfi mai suna Samson, wanda Allah ya bashi ƙarfi da basira da iko da kuma aiki mai girma. Amma irin mutanen da ya yi tarayya da su, sai suka jawo shi har ga hallakarsa. To, idan kana da tunani mai kyau, kai tarayya da mutum na gari, domin zai karfafa wannan tunaninka mai kyau ya kuma zai maka hanyar nasara a rayuwarka. Ya kamata kai la'akari da wanda za ka yi tarayya da shi domin ka samu ci gaba da inganta a cikin rayuwarka.
To, mai sauraro, da wannan muka zo ga karshen shiri na yau, amma kamun in tattare in bar nan wurin, zan so in ita sakon gaisuwa zuwa ga ‘yar uwa Rachel Yusuf daga Gombe. Muna fata ‘yar uwa Rachel kina tare da mu a shiri na yau. Amos Marcus daga EYN Church a Abuja, kai ma na gaishe ka. Malam Zakariya Ishaya daga jihar Niger, na ba da gaskiya kai ma kana tare da mu a shiri na yau. Paul Jibir daga jihar Taraba, mun gaishe ka. Nuhu Hananiya daga Guyuk a jihar Adamawa, muna fata kai ma kana tare da Adventist World Radio. Idan kana da tambaya, karin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin imel namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. za a kuma iya tura mana da gajeruwar sako a waya. Lambar wayar mu shine 0800-281-0070 mai sauraro sai mun gansa kunka. Ina godiya zuwa ga shi Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Ishaya Bawa da Pastor Audu da suka tallafa a shirin. Na cewa mun gode. Kai ma mai sauraro, na gode maka da kasancewa tare da mu. A madidina da sauran abokan aikina kamar Omolayo Olushola Jagere da kuma Eze Eluwemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Ka tuna da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.